sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Talata 11 ga watan Satumba shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Amurka ta ce ba za ta bada haɗin kai ga kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka ba game da zargin laifukan yaƙi da ake mai ita Amurkar. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya aika da wasiƙar buƙatar sake ganawa a karo na biyu da shugaban Amurka Donald Trump. Sannan daga yau Talata, ƙasar Rasha za ta fara atisayen soji mai girma a gabashin Siberia wanda rabon ai irinsa tun shekaru 40 da suka gabata.
Kanin labaran kenan. Yayin da 'yan siyasa ke rugunniye tsaye da 'yan takara a shirin babban zaɓe na ƙasa a Najeriya, shawarar da jam'iyyar APC mai mulki ta tsayar na tsaye da 'yan takara na ci gaba da jawo muhawara.
Gaskiya ne zaɓe na delegate zai fi sauki, zai fi control, zai fi rashin rigima, to amma kuma wani lokacin shi kuma rashin daɗinsa shi ne delegate sukan iya zuwa su je su zaɓo mutumin da ba shi al'umma suke so ba.
Ya kamata a ce gaskiya an ba wa mutane dama, saboda rashin ba wa mutane dama kawai a shiga ɗaki a ce an rubuta mutane ɗin nan su za su yi abu, wannan ba tsari ba ne na demokaradiyya.
Muna kuma da rahoto kan barna da ambaliyar ruwa ta yi a jihar Niger. Yau ma shirin tsaka mai wuya yana jihar Sokoto, inda ake muhawara kan shawarar da gwamnan jihar Aminu Tambawale yanki na canza shiƙa da kuma bayyanar niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa. Sai ku kasance tare da mu. Yanzu dai ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Amurka jiya Litini ta ce ba za ta bada haɗin kai ba ta kowace fuska ga kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka da ke birnin Hague, muddin ta gudanar da bincike kan zargin aikata laifukan yaƙi da ake ma sojojin Amurka da kuma jami'an leƙen asirin Amurka da ke Afghanistan. Mai bayar da shawara ga ƙasa kan harkokin tsaro John Bolton ya gaya ma wata ƙungiyar riƙau mai ra'ayin federaliya a birnin Washington DC cewa kotun ba ta mada hurumi kan Amurka da mutanen ƙasashen da ba su rattaba hannu kan yarjejeniyar kafa kotun a shekara ta 2002 ba. A lokaci guda, Bolton ya bada sanarwar cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta rufe wani ofishin ƙungiyar gwagwarmayar 'yantar da Falasɗinu PLO a taƙaice da ke birnin Washington DC a matsayin martani kan ƙudurin Falasɗinawa na ganin kotun ta ƙasa da ƙasa ta hukunta Isra'ila, saboda kuma Falasɗinawa sun ƙi tattaunawa kai tsaye da ƙasar Isra'ila kan batun zaman lafiya. Babban jami'in Falasɗinu Sa'id Erekat ya ce barazanar rufe ofishin gwamnatin Trump ta yi ba za ta tsorata gwamnatin Falasɗinu kan aniyarta ta maka Isra'ila a kotun duniyar ba. Yancin Falasɗinawa ba abin cafanarwa ba ne, don haka ba za mu miƙa wuya ga barazana da ingizawar da Amurka ke yi ba, a cewarsa a jiya Litini. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya aika da wasiƙar buƙatar sake ganawa a karo na biyu da shugaban Amurka Donald Trump, a cewar fadar shugaban Amurka ta White House jiya Litini. Sakatare ya da labaran fadar White House Sarah Sanders ta gaya manema labarai cewa wasiƙar a ta bakinta na cike da lafazi da kuma manufa mai kyau. Sera ta yi nuni da wasiƙar a matsayin shaidar cewa ana samun ci gaba a hulɗar Amurka da Koriya ta Arewa a tattaunawar da ake yi ta kauda makamin nukiliya a yankin ruwan Koriya. Ta kafar Twitter ranar Lahadi, Trump ya yaba da irin faretin da aka yi a Koriya ta Arewa, wanda bai haɗa da baje kolin makamai masu linzami ba. To amma saɓanin yadda fadar White House ke ganin al'amarin, da dama daga cikin masu lura da al'amarin yau da kullun na ganin dangantaka ta ɗanyi tsami tsakanin ƙasashen biyu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya dakatar da shirinsa na kai ziyara Koriya ta Arewa a watan jiya, bayan cijewar tattaunawar da kasashen biyu ke yi. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga yau Talata, kasar Rasha za ta fara atisayin soji mai girma a gabashin Siberia, wanda rabon a yi irinsa tun shekaru 40 da suka gabata. Ministan tsaro Sergei Shoigu ya ce atisayin sojin na tsawon kwanaki 5 zai kunshi sojoji 300,000 da motocin soji 36,000 da jiragen yaƙi 1,000 da kuma jiragen ruwa 80. Rundunar sojin Rasha ta ce wannan atisayin, wanda aka yi wa taken Vostok shekara 2018, na jaddada kariya ne kawai. Kasar China na shirin shiga atisayin sojin Rashar a karo na farko, ta wajen tura sojojinta 300,000 don a yi da su. Shugaban China Xi Jinping zai je Rasha a wannan satin don ganawa da shugaba Vladimir Putin a wani taron tattalin arziki da za a yi a birnin Vladivostok da ke can gabashin kasar. Bakin haure sama da 100 sun mutu bayan da kwale-kwalen balambalan da ke dauke da su guda biyu suka samu matsala a cikin tekun Bahar Rum bayan sun baro gabar Libya a farkon wannan wata na Satumba. Kungiyar likitoci masu shiga kowace kasa aikin agaji, Doctors Without Borders a turance, ta faɗa a wani rahoton da ta saka a dandalinta na intanet ranar Litini cewa akasarin bakin hauren sun fito ne daga kasashen Sudan da Mali da Najeriya da Kamaru da Ghana da Liberia da Algeria da kuma Masar. Waɗanda suka rayu kuma kungiyar agajin ke musu jinya sun ce ɗaya daga cikin jiragen ya samu matsalar inji, a yayin da ɗayan kuma ya sace har ya fara nitsewa. Yara sama da 20 ne suka mutu, ciki har da wasu tagwaye 'yan watanni 17 da haihuwa. Abinda rahoton ya ruwaito waɗanda suka rayu suke cewa kenan. An kai gawar tsohon sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ko anan zuwa ƙasarsa ta haihuwa Ghana don a yi masa biso irin na girmamawa. Shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya tarbi matar marigayi Anan Nane Anan da sauran iyalan a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Katoka da ke Accra jiya Litini. Za a je gawar Anan a dandalin taro na ƙasa da ƙasa da ke birnin Accra don a mata bankwana ta girmamawa, inda za a amince jama'a su je su mata bankwana ta girmamawa ta ƙarshe kafin a yi biso a matakin ƙasa na ranar Alhamis. Marigayi Anan, wanda ya samu lambar yabo ta Nobel kuma ɗan Afirka na farko da ya zama sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya mutu ne ranar 18 ga watan Agusta a Bern a ƙasar Switzerland, yana ɗan shekaru 80 a duniya.
Labaran duniya kenan, kuka saurara Ibrahim Ta Almasi Garba ya karanto. To madalla, bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Niger, Nigeria, inda ambaliyar ruwa da aka fuskanta waɗansu jihohi da ke makwabta da jihar da kuma bude waɗansu madatsun ruwa ya janyo lalacewar sama da kadadar gonakin shinkafa 50,000 da wato 75 a jihar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Mustapha Nasiru Bantsari ya yi kumana.
Ambaliyar ruwan dai ta shafi kimanin ƙananan hukumomi 17, inda hukumomin jihar suka ce ambaliyar ta auku ne a sakamakon tafka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma buɗe madatsun ruwa na Shiroro da Kayinji da kuma na Jaba. Alhaji Muhammadu Sani shine shugaban kungiyar manoman shinkafa a jihar Niger, ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali, sannan ya yi ƙarin haske akan yawan asarar da suka tafka.
To akalla dai an waye gari mun samu sama da manoma 25,000 sun yi asarar saboda wannan ambaliyar da aka yi din. Kuma wannan idan ka ninka shi a ce kowane fama yana da kamar hectare guda 3, to za a samu 75 kenan hectare da aka yi asara cikin wannan ambaliyar da aka yi. Idan muka yi lissafin shi akan naira, to muna maganar sama da 52 billion, wato biliyan 52 da wani abu.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta riga ta kafa wani kwamitin tantance wannan barna domin taimakawa manoman, inji kwamishinan ma'aikatar gona na jihar Niger Alhaji Nuhu Haruna Dukku.
A gwamnatance yanzu mun da kwamiti wanda zai je ya duba wannan abubuwan da suka shafi manoma, saboda mu dawo mu zauna mu tallafa musu. Wanda ni kaina zan shugabanci wannan kwamiti, za mu hada mu kai mai girma gona, kuma da iznin Allah za mu taimaka wa wannan manoman.
A wani labarin kuma, shugaban hukumar bada agajin gaggawa na jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar da samun wani hadarin jirgin ruwan kwale-kwale akan rafin Shororo, inda ake fargabar cewa mutane tara sun bace a cikin ruwan, kamar yadda yayi karin bayani.
A wani kauye da ake cewa Shata da Fata, to nan abin ya faru, kuma ya jibanci mutane 10, amma mutum daya yana nan da ran shi, mutum tara ba a gansu ba har yanzu. Akwai mace daya da guyu kuma tana da ciki, bufalata na ce matar.
To su wannan mutane tara ana fargaba sun mutu ne ko kuwa hali ake ciki?
Eh, to gaskiya bisa ga hasashe da kuma yadda ruwan yake da yawa, duk mutumin da ya awa uku akan ruwa ba kuma iyawaye ba, muna hasashen Allah ya riga ya mashi cikawa.
Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Malam Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tunda jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila, to ja ka da Italiya in ya dan koka ya kajiya, bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talakawa.
To madalla, sai kuma harkokin siyasa. Kimanin makonni biyu da suka gabata ne kwamitin koli na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ya amince da amfani da tsarin ƴartinki wajen zaɓar dan takarar shugaban ƙasa, yayin da kwamitin ya bar kofa bude game da salon zabar 'yan takara a sauran makamai. Abinda yake ci gaba da janyo cece-kuce tsakanin 'ya'yan jam'iyyar. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da ƙarin bayani.
Tun bayan da kwamitin koli na jam'iyyar APC ya zartar da wancan hukunci ne, kwamitocin zartarwa a matakan jihohi ke gudanar da tarukan masu ruwa da tsaki da nufin yanke hukuncin da ya dace kan sigar zaben fitar da gwani. Ya zuwa yanzu dai kalilan daga cikin jihohin Najeriya ne, musamman waɗanda jam'iyyar APC ke mulki, suka zaɓi amfani da tsarin ƴartinki a zaben fitar da gwani a matakin gwamna da 'yan majalisar dokoki na ƙasa da na jiha. Jihar Katsina na cikin jerin jihohin da suka amince da sigar amfani da delegates wajen zaɓar 'yan takara, yayin da jihar Kano kuma ta faɗa rukunin jihohin da suka zaɓi tsarin ƴartinki domin fitar da nata 'yan takarar.
Gaskiya ne, zaɓe na delegate zai fi sauƙi, zai fi control, zai fi rashin rigima, zai fi rashin tada hankali da hayaniya da shauransu. To amma kuma wani lokacin shi kuma rashin daɗinsa shi ne, delegate sukan iya zuwa wani lokaci su je su zaɓo mutumin da ba shi al'umma suke so ba.
To zancen nan duk ya ta'allaka ne akan zancen ana ba wa 'yan delegate kuɗi, shi ma talaka na ƙasa ɗan jam'iyya, tun da dama kuɗi yana ta kuka bai da kuɗi, ba ka ganin cewa za a iya ba shi kuɗi kuma ya dangwala sanadiyar wannan kuɗin da aka ba shi?
No, ba zai yiwu a ce za a inda mutane mutum misali 80,000 za su fito, a ce dan takara zai bi kowanne mutum kamar mutum 80,000 a ce ya ba su kuɗi, ba zai yiwu ba wannan.
Honorable Ibrahim Zakar Sarina kenan, sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano. Ko da yake galibin kananan 'ya'yan jam'iyyar ta APC a nan jihar Kano na maraba da wannan tsari na ƴartinki, amma akwai rahotannin da ke cewa masu hannu da maiko da ke neman ci gaba da rike madafin iko ƙarƙashin jam'iyyar ta APC na matsa lambar komawa tsarin delegate, kamar yadda Abdullahi Mai Kana Zara ke faɗi.
Kamar ni da nake daga Nasarawa, nake buƙatar in samar da canji, in Allah da kuma in samar da shi, ina da yaƙinin cewa talakan gurin komai aka ba shi zai kokari samu wa kansa abin da ya fi masa ɗami ido. Duk waɗanda suke ganin cewa a bar su abin ya zama kamar mulki na sarauta, kamar kujerar sarauta, suna ta kokawa su ga cewa an koma tsarin da aka buru a ba tsarin delegate, da aka muka komai kira da jam'iyya abin ta fara ta bari a tafi a kansa, domin shi zai haifa da jam'iyyar ɗami ido.
To idan yanzu ta ji kira yayin siya za a yi kenan?
Sai mu ce an yi abin da bai kamata kuma ba zai haifa da ɗami ido ba.
Yanzu haka dai jihar Yobe yana cikin waɗanda ba su kai ga cimma matsaya ba game da sigar zaben fitar da gwanin.
Yanzu wasu jihohi sun cimma matsaya, to don me yasa ba za mu cimma matsaya ba mu na cewar ayi kato bayan kato?
ya kamata a ce gaskiya an bawa mutane dama, saboda rashin bawa mutane dama kawai a shiga daki a ce an rubuta mutane din nan su za su yi abu, wannan ba tsari bane na demokradiya. Ina so in yi amfani ma da wannan dama in kira ga ita jam'iyyar ta da cewa a duba wannan al'amari, a gane cewa duk wani abin da za a yi indai ba za a bawa talaka damar ya zabi wanda ya kamata ya daba ba, to gaskiyar magana ba wannan ya zama kamar wani abu ne ake yi kamar ideology cikin nadi.
Comrade Isa Suleiman Aminu kenan da ke neman jam'iyyar APC ta bashi tikitin takarar majalisar tarayya domin wakiltar al'ummar Bade da Jakusku a jihar Yobe. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda a wannan agogo muke cewa karfe 1:16 na asuba za ku dai iya tsokaci kai tsaye kan wannan shirin da muke gabatarwa a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Kun san abinda aka yi iya makin na ayi independent power a Sokoto, naira biliyan 3 da miliyan 200. Amma yanzu gashi ne ya nuna mana muna da naira biliyan 9, sannan ko gulab guda ba kunna mana ba.
To ya kamata a sanar da jihar Sokoto, ni na nema da shi tambayar mana gwamnatin jihar Sokoto a madadin jama'ar jihar Sokoto cewa don Allah abin nan da an ka ce an basuwa a sai mana abinci, a mana sai mana magani, a mana titoti, shi nawa na, sannan nawa ya rage, sannan mi an kai da shi, in babu shi ina aka kai shi, in an canje shi na a faɗa mana, an ce a roƙe mu, a faɗa mana a yayi.
Kana ganin yanzu wannan ya isa ya zama hujja a ce gwamna Aminu waziri tambuwal biyayya ne kawai yake ta yi, shi yasa ya bar Wamoko ya ci karen shi ba babbaka.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To canje-canjen shekada manyan 'yan siyasar Najeriya suke daga wannan jam'iyyar zuwa wacce a kwanakin nan fa yana damun masu jefa ƙuri'a a lokutan zaɓe a Najeriya, ciki har da sakkwatawan shehu wanda su ma abin ya shafe su tun da su ma nasu gwamnan ya yi.
Gaskiya fi sabilillahi bai kyautawa da wai hanyar da ya yi da kamfen ya koma jam'iyyar PDP, mostly bai ba da wasu genuine reasons ba, illa dai duka dalilan da suke basuwa kawai na personal interest ne na ra'ayi na ƙashin kansu, instead of a ce sun focusin ga ayyuka waɗanda za su gina ƙasa da kuma cigaban ƙasar, ga kamata a ce sun ba da ƙarfi gehen nan, ba a ce kawai kan wasu ra'ayoyi na cigaban kanka ba kawai, ba cigaban ƙasa ba, ka tashi kawai ka yi da campaign, ka bar jam'iyyar ta talakawa kuma gaskiya ba, sannan ba su gane haka nan sai an zo ranar zaɓe.
Idan Allah ya kai mu zuwa ƙarshen wannan watan na Satumba, ne za a gudanar da zaɓuɓɓukan fitar da gwani na 'yan takarar mukamin siyasa daban-daban na jam'iyyar mai mulki ta APC, wacce yake mulki a tarayya da jihohi da dama a Najeriya. To yanda ake jiran zuwa wannan ranar, rigingimin siyasa suna ci gaba da kankamawa a jihohi da dama, ciki har da jihar Sokoto, inda tun lokacin da gwamnanta na yanzu Aminu Waziri Tambuwal mutawallin Sokoton ya bar jam'iyyar APC ya koma PDP, abinda kuma ya janyo rabuwarsu ta kafa tsakanin shi da babban jigon siyasar jihar, wato dan majalisar dattawan tarayya Aliyu Magatakarduwa Muku Sarkin Yamma, likitin siyasar nan suke ta ƙara ƙamari. To daman Bahaushe yakan ce wai tsohon tsaya take ta da tsohon bashi, duk lokacin da aka rabu a lokacin ne tone-tonen silili za su fara. A lokacin da suke tare sakkwata da dama suna cewa ba a jin abin da yake faruwa tsakanin magatakarda da mutawalli, saboda biyayya da shi gwamna yake yi wa magatakardan. Yanzu da suka rabu bangarorin, kowane ya fara bankaɗa abubuwan sirrin da a can da suka ɓoye a tsakaninsu. Yau a kashi na biyu na muhawarar da wakilin mu a can Sokoton Murtala Faruƙun san yanayin shirya mana a tsakanin ɗan majalisar dokoki na jihar Honorable Sani Alhaji Yakubu da kuma tsohon ɗan majalisar wakilai ta tarayya Honorable Shabu Gwanda Gobir, za mu ba ku misali a maganar baiwa Sokoto wutar lantarki.
Ka fara magana akan independent power project, ma'ana samar da sha'anin wutar lantarki, menene kake so ka faɗa akan shi?
Abin da nake so in faɗa, Mallam Sani, kana ji ko
ga
kai nake magana ga wannan tare da ni wanda aka ba kamfanin McMara da sauran kamfanoni, ka gansu ina tare da su. Minister of Works and Transport Sokoto 2015-2016 proposal budget capital estimate
2015
kana cikin majalisa, kun san abinda aka yi iya makin na ayi independent power a Sokoto, naira biliyan 3 da miliyan 200. Amma yanzu gashi ne ya nuna mana muna da naira biliyan 9, sannan ko gulab guda ba kunna mana ba, sannan har yanzu project din nan tsaye kuma an nuna ga completion. Ina baka certificate of completion na shi gashi nan tare da ni.
Wai to me yasa tun lokacin Sha'abu Gonda Gobero ku bayyana haka ba sai yanzu?
Kana ji ko abin da ya faɗi ne na irin da'a da mutuntawa da Aminu Waziri yake taimawa wannan
doka ce.
Kana ji ko Aminu ya danne wa'annan abubuwa ne saboda baya son wani abu ya taso. Yau in ka hiddo irin wannan rashin gaskiya sai a ce ga ya can ya ci amana da zabe ne ga ya ce yana fada da
yanzu
ina fada maka
mai honorable
daga cikin daruruwan
mai honorable mun ji mun
ga da fasa kafa ya take
yanzu thank you very much mutum mun ga sun abin da honorable ya kwadi ya kawo file din ne da takardun ba sai inda samu su ba ni dai magana aka cikin zaka ni a chairman na House Committee on Works and Transport ni ka kula da haka ma'aikata ayyuka tun lokacin da gwamnati ta mutawalle sannan wanga file din da samu shi ba mu sani ba inda samu takarda ta yi ba mu ganewa amma abinda muka so da farko ina roƙo gare shi na farko masa shi wallafa ga takarda duk duniya kuma shi gare ta number 1 kinan abu na biyu kuma muna jiran shi ko gobe ko jibi ko sanar duk ya shi na iyawa ko sai ba mu giwa gwamnati ya dawo shi taho muna da dattahin da gwamnati an shi kuɗi daga federal government ka hawan gwamnati shi haza kuwa yanzu shi wallafa mun cewa mai gira gwamnati wata kaza azu kuɗi mai gira gwamnati wata kaza azu kuɗi shi faɗa mal'umma jihar Sokoto mu za mu samu kwa bacci mu yi bacci da haye mu gane cewa ya ansa ko bai ansa ba mu mun sa da ansawa bata matsalar da annan shine
yanzu tunda ka ce ka ana amsawa nawa ne ake amsa
magana take maka dauka
zuwa honorable
ni ba jami'in
amma kai
ni ina nan a matsayin dan majalisa kuma wanda yake da
jama'a wanda aka kawo cewa
shi take faɗa
mai girma wannan kobo ka san ko nawa aka bashi
shi ne ke faɗa maka
ya aka ya kashe shi
wannan faɗa maka
kai din nan kai kadai
shi ne ke faɗa maka
kana nuna baka san aikin kawa a majalisa
bai yana iya yiwa haka nan yana iya yiwa haka nan amma abin da so gare ka tunda ni ban sani ba to ya kamata a san jahar Sokoto ni na nema ga mai girma a wakilin gwamnatin jahar Sokoto da shi tambayar mu ga jahar Sokoto amma rin jama'a jahar Sokoto cewa don Allah abin nan da an ka ci an basuwa a sai muna abinci a muna magani a muna titoti shi ne wana sannan nawa ya rage sannan mi an kai shi in babu shi ina aka kai shi in an canye shi na a faɗa muna an canye a roƙe mu ga faɗa muna a yahiya ko zuwa bakaran mu ga faɗa a yahiya
ina ga abin da aka karba yana cikin abin da aka biya mu tsohon gwamnatin jihar Sokoto ba su sukan da
ya biya mamaki abin ya bani a ce biya ta hana mu na aiki saboda shi dan majalisa na kuma sun yi gurmai a lokacin suna majalisa ta kuji ban san dalilin da hana shi ban san dalilin hujjar da gaishe ta wanda zai faɗa wa jihar Sokoto ba da al'ummar duniya cewa biyayya na ya hana ma mutun zabe wanda ya ce Qur'ani Allah cewa zai wajaba
ta kamar yadda garin tsaye da
maganar da aka yi a halin yanzu kana ganin yanzu wannan ya isa ya zama hujja a ce gwamnati Aminu Waziri Tambuwal biyayya ne kawai yake ta yi shi yasa ya bar Wamako ya ci karen shi ba babbaka wato ya gudanar da gwamnati wanda yake so kuma ya tahi da jiha wanda yake so
honorable Murtala wannan ai ga fili take duk wanda ka kamna Aminu Waziri Tambuwal ya lura sar da shi irin waɗannan abubuwa duk wanda ke kamna shi sannan ni din nan naje wurin shi sau uku ni ga mai your excellency yace in nice gwamnati Wamako ya shirye fada da kai in kai baka shirya ba da honorable Sani aka tai har gidana wurin ta'aziyya bayan mun bar su a falo mun taka a sama mai girma gwamnati a lokacin nan yace min yana son in taho in kama mai zai hada da Aminu Waziri nice your excellency me ya faru yace saboda bai tsammanin haka Aminu zai yi ba nice me yayi your excellency duk abin da yayi kai kai muna shi domin kai muke ganin yana daukar kanshi yaje cikin daki ku zauna sai mun tsara abubuwa na wanda jam'iyyar mu ta tsara da wanda al'umma muke so a tahirana guda dare guda ace an canza su
wannan
ina zuwa
abu kwadi gaskiya sha cha cha
kana ji ko wadannan abubuwa
bari ya sauka
kai da kai an ka zo gidana
ni aka zo da ni aka zo gidanka kuma da ni aka ci abinci a saman gidan gidanka
yawa sannan
amma ni ba sai
abu gaba ai kaga mun taka a falo ina ga ma abin da ya faru ne nace excellency komai kuke ku je ku resolve na abubuwan ku Allah ya rufa muku asiri wa junanku gwamnan da ya gade ka wanda na kake su shi ma ya yadda da kai duk abin da kake ji kaje ku yi hakuri da junanku ya kawo min matsalan Buhari cewa ga sunan sun zabi Buhari ya zo ya wulakanta su an yi appointment
shi
Aliyu magatakar da Wamako
yace maka haka
yace mai haka har muka gangaro ƙasa sai da muka kori shugaban jam'iyyar mu ya wallahi sarkin baki muka ce ya sauka ƙasa don kai ya ji maganar da muke duk akan waɗannan maganganu kana ji ko
kamar wani alƙawari na gwamnati kai ka tunawa cewa kai shugaba haki sannan lokacin da an kai gwamnatin mai girma sanata Ali Bukar takardawa muku kana cikin waɗanda masu shahuda mai wanda kan shahuda mai cikin gwamnatin mai girma sanata muku sannan zuwan da an kai ni billahi la ilaha illallah gaba garan kace mai girma wa muku naka na kai nashi ne sannan duk inda ya ka tashi sannan kai naga kai yanzu marmin ka da gidan wa muku ba isa TV ba Abuja
shi ya kira
marmin ka da gidan ka muku
asisi kana ji ko shi ya kira ne yace
abin nan abin da an faɗa mun ka
ta kana ji wannan
mutala abin a yahe ma kai wallahi
ba haka bane ni bai yi ma muku laifi ba
ka gane
ko mi balle
ka ci a yahe ma ta bi shi
wallahi
isa TV Abuja
kana ji wa ina da shi na awaya kuma recorded
kana ji
mai girma sanata wa muku shi ya kira ni nizo wajen wa muku
to mu iya sanin mu dai taje taje da
kuma ya yi maka yace min gashi an ce Aminu zai fita
kuma shikenan
an ce Aminu zai fita jam'iyyar APC to shi ba zai fita ba domin lokacin ai ba fara da ya shigo jam'iyya shi fita yayi yanzu shi za a dauka a kai wurin ba fara sannan mutane sun hada mai sai Aminu
ina ganin ya kamata mu yi magana abin da ake gani mun
ga
mun ga kamar dake muhimmanci ga al'ummar jihar Sokoto
kana ji ko
ba akan personal ba
na gaya mai ni bazan kama mai ya hada da Aminu waziri tambawal ba
bayan canza
domin na san duk abin da aka yi hatta da diesel na zubawa ga injinan gida ne
abincin
gida ne ko menene ba wanda yake yi gwamnatin jihar Sokoto kai mai shi
shi
tsohon gwamna na san da wannan kai ka san da shi
ni wallahi ban sani ba kai ka hodi kun ba ka hoji aka abin da ka hodi
honorable yanzu bari mu dawo kan wani muhimmin al'amari bayan canza shekarar gwamnati Aminu waziri tambawal an yi ta batutuwa musamman a wasu bangarorin da ke nuna ga inda jama'a suke wannan na ganin shi adda jama'a wannan na ganin shi adda jama'a honorable sai da kai zan fara shin bayan bayyanawa aluwa muku ya ce zai dawo a tarbe shi kuma ya gudanar da wannan gangamiyar ya ce wannan na da manufa a gano shin wa adda jama'a Sokoto wa adda Sokoto shi ko Aminu waziri me kwanan zance wannan
to da yake jihar Sokoto tana da yan takarar mukamin shugaban kasa har guda biyu daga jam'iyya daya ta PDP wato shi Aminu da kuma Bafarawa ko bayan jin kowa yake da siyasar Sokoto din tsakanin Mutawalli da Magatakarda shirin makon gobe zai nemi sanin makomar bangarorin su PDP din na gwamnati Aminu waziri tambal da kuma na tsohon gwamnati Attahir Dalhatu Bafarawa da kuma shirin da suke yi in akwai shi na tsaye da yan takarar gwamnati da sauran mukamai na siyasa yanzu ne bari mu yi muku bankwana a nan sai rana wato yan Allah ya kai mu a madadin bakin namu shi honorable Sani Alhaji Yakubu da honorable Shaibu Gwanda Gobe da kuma shi wakilin namu Murtala Farukun Sanyina wanda ya shirya kuma ya ja akalan muhawara din Aliyu Mustafa Sokoto ne a nan Washington huta lafiya
to madalla gaida na Sokoto da tawagar sa kafin mu karkare ga takaitattun labarai
a takaice Amurka jiya Litini ta ce ba za ta bada haɗin kai ba ta fi kowace fuska ga kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka da ke birnin Hague muddin ta gudanar da bincike kan zargin aikata laifukan yaƙi da ake ma sojojin Amurka da kuma jami'an leƙen asirinta da ke ƙasar Afghanistan. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya aika da wasiƙar buƙatar sake ganawa a karo na biyu da shugaban Amurka Donald Trump a cewar fadar shugaban Amurka ta White House jiya Litini. Sakatariya yaɗa labaran fadar White House Sarah Sanders ta gaya ma manema labarai cewa wasiƙar a tabakinta na cike da lafazi da kuma manufa mai kyau. Daga yau Talata kasar Rasha za ta fara atisayen soji mai girma a gabashin Siberia wanda rabon a irinsa tun shekaru 40 da suka gabata. Ministan tsaron Sergei Shoigu ya ce atisayen sojin na tsawon kwanaki 5 zai kunshi sojoji 300 da motocin soji 36 da jiragen yaƙi 1000 da kuma jiragen ruwa 80.
Tuwa gaishe ka masu saurare nan kuma za mu kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga Fatsuma Sule Billiri wacce take da zama a jihar California saboda rasuwar mahaifinta Malam Suleiman Usman wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Juma'a a garin Billiri jihar Gombe. Allah ya ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya sauraron dukan shirye-shiryenmu har ma da ƙari shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter ko kuma voahausa.com. yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanta labarai da Malam Sidi da ya hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu John Heri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.